dala 48.18 kowace ganga ya yi sama da dugo ɗaya cikin ɗari. Danyen man Brent an sayar da shi kan dala 51.34 kowace ganga ya yi sama da dugo biyu cikin ɗari. Duk manyan kasuwannin Amurka sun nuna sun yi sama tun kafin a buɗe su.
Muhammad Hafiz wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo da ƙarshen labaran duniyar. To kamar da kuka ji a farkon shirin, a ranar Lahadi ne al'ummar Niger za ta yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki, inda hankulan mutane ya fi karkata kan batutuwa da suka shafi tattalin arziki, tsaro da kuma annobar coronavirus. 'Yan takara 30 ne ke neman kujerar shugaban ƙasa, amma kamar yadda wakilinmu Mahmud Lalo ya lura, akwai alamu da ke nuna rashin armashi tattare da zaben, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da ya aiko mana daga Yamai.
Babban birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ya sha kwalliya da manyan allunan hotunan 'yan takarar shugaban ƙasa, waɗanda tamkar suna kallon jama'a da ke gittawa ne yayin da ake ta kamfen ɗin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki 171. To sai dai a gefe guda akwai alamu da ke nuna babu armashi tattare da wannan zaɓe. Alhaji Nasiru Sa'idu na kungiyar muryar talaka mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
Yau shekara 30 muka zabe kasar Katamu, ba a taba zabe na dandace ba, ba a taba zabe na rumbuce ba, hakan ga kowa ta hina shi ke bisa ina za a kama bana. Don haka mutane dole su yi dardardar, wasu sun shirya, wasu ba shirya ba.
Kotun tsarin mulki ta soke takar Hamu Ahmadu na jam'iyyar Mudin Limana, wanda tsohon kakakin majalisar dokoki ne, wanda har ila yau ya taba rike mukamin prime minister har sau biyu. Bisa wasu dalilai da suka shafi badaƙalar safarar jarirai da aka same sa da shi a shekarar 2017. Amma duk da haka jam'iyyar ta ce za ta goya wani ɗan takara baya, inda a ranar Litinin ta zaɓi tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman na jam'iyyar ADR Canji a matsayin wanda za ta mara wa baya. Bana Ibrahim jami'i ne a jam'iyyar Mujal Lumana.
Kotun koli ta yi watsi da takarar ɗan Muhammad Ahmadu jagoran Modern Falumana, amma ba wannan ba ke nuni kamar ba ruwanmu da zabuka masu zuwa, tunda abinda mun ka sa gaba shine sauyi a cikin ƙasar Niger, kuma sauyin da Hamma Ahmadu ko kuma da wani ɗan takara na gungun 'yan adawa daidai ne gare mu.
Bazum Muhammad, wanda na hannun daman shugaba Muhammadu Isuhu mai barin gado ne, tsohon ministan harkokin waje ne a jamhuriyar ta Niger, shi ne kuma ɗan takarar PNDS tarayya mai mulki, kuma ta yiwu ya ci karansa ba babbaka saboda rashin kwakwaran ɗan takara daga ɓangaren 'yan adawa. Tahiru Garka shi ne ya yi magana a madadin jam'iyya mai mulki ta PNDS.
Za mu lashe zaɓe tun da abin da ya sa muka ce muku muna tsammanin za mu lashe zaɓe tsakani da Allah. Bancin mu kaɗai mun lashe wajen kashi 50% abin da ya haka nan. In an gama da partitukan da gaima tarayya goyon baya, da gaima shugaba Bazum goyon baya, wajen parti 50 suke, yau ma sun wuce 50. Kenan za mu dibin ƙuru abin da za mu samu ma sai a ce kashi 60 ko ko abin da ya kashi 60%.
Sai dai takarar ta Bazum ta gama da cikas. Domin wasu daga cikin abokanin adawarsa a ciki har da Hamu Ahmadu da aka soke takararsa na ikirarin takardun shaidar zama ɗan ƙasa da Bazum ya mallaka na bogini.
Takardun naka na karkiki ne, ikon naku na karya ne. Kenan mi za mu yi da mu karyake a gaban Niger? Ba mu yarda. Don haka ina so da Allah mutanen Niger ku tashi sai. Ba a ce ku fito ku yi fada ba, an ce ku fito ku yi zabe.
Nijar dai na da al'ummar da yawanta ya haura miliyan 22, inda mutum miliyan 7.4 ne suka yi rijistar zaben da ke tafe.
To dokokin zaben jamhuriyar Nijar dai sun nuna cewa dole sai ɗan takarar shugaban ƙasa ya samu kashi 51 na ƙuri'un da ake buƙata kafin ya lashe wannan zaɓe. Idan kuma aka gaza samun wani ɗan takara da ya samu kashi 51 nan, ya zama dole sai an je zagaye na biyu, wanda aka sa za a yi ranar 21 ga watan Fabrairun baɗi. Hakan na nufin masu kada ƙuri'a za su yi dogon jira kafin su san wane ne zai zama shugaban ƙasarsu a nan gaba.
Da yawa dai daga cikin waɗanda za su kada ƙuri'a irin su Alhaji Salisu Ahmadu sun ce burinsu shi ne su samu shugaba na gari wanda zai fitar da ƙasar daga ƙangin matsalar tsaro, kuma da tattalin arziki da kuma coronavirus.
Muna fatan Allah ba mu shugaba tsarkake ingantacce wanda zai kawo kwanciyar hankali da tattalin arziki. Da dufa wanda ya zamanto al'umma gaba daya, idan aka zabe shi hankali zai kwanta.
Jamhuriyar Nijar wacce ba ta da iyaka da ruwa kan kasance hanya da masu zuwa cirani ke bi don kaiwa ga nahiyar Turai. A yau kasar na fuskantar matsalolin da suka shafi fari, hararan ta'addanci da kuma rashin walwalar tattalin arziki. Jama'a da dama dai za su zira ido ga duk dan takarar da ya lashe wannan zabe domin ganin yadda zai kasar gagaci. Mahmud Lalo, taskar VOA daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. Hukumar tsaron ƙasa ta farin kaya DSS ta gargaɗi 'yan Najeriya cewar ta bankaɗo wata makarƙashiyar tada bama-bamai a lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabon shekara a sassa daban-daban na ƙasar. Wakilinmu Umar Faruk Musa Abuja ya tuntuɓi Ahmed Shamsuddin, jami'in hulɗa da manema labaru na hukumar tsaro ta DSS domin jin ƙarin bayani.
Hakkinmu ne mu sanarwa mutane saboda su ba mu goyon baya mu samu biyan bukatan zaman lafiya a ƙasar. Wato in za ka iya tunawa mana Umar, kwanakin baya da suka wuce kamar misalin a ce wata biyu haka cikin Oktoba akwai wadda suka taso da zanga-zanga ta lumana, amma daga baya akwai wadda suka shiga cikinsu kuma suke so su juyo abun su lalata hanyar. Tun wannan lokacin muke bibiya muke kuma kokarin mu ga duk wanda ke da wata niyya wadda ba ta da kyau ba mu bar shi ya shiga cikin zanga-zangar lumana ba. To a cikin wayannan bibiyan ne muka samu wayannan yanzu wadda muke ta bibiyan su muna duba abin da suke yi muka gane wannan zagon ƙasa da suke wa taman lafiya a ƙasar mu.
To yanzu me kuke fatar al'umma fi tunda kun ce kun gano wannan makarƙashiyar amma ba ku kai ga kama kowa da kuke da bayanai cewa suna da wannan yunkurin ba ko?
Eh wato ba wai ba mu kama kowa ba. Wato kasan kullum ana cikin bincike in ka ga wasu akwai wayanda suke amfani da su ba rasa wayanda muka dan kamo ba kadan amma ba ma so yanzu mu fara nuna wa jama'a su gane cewa an kamo mukarraban su kanana masu musu aiki. To kaga in suka gane wannan wataƙila ko su kokare su bijire su bar kasa su gudu ko kuma su yi mana wata illa da bawa kasa gaba daya. Amma muna nan cikin bincike muna dan kamowa kuma muna samun bayanai, shi yasa ma muka yi kokarin yin wannan bayani saboda abin da muke da shi shi ne tura su yi amfani da wannan lokaci da ake samun a yi bikin Kirsimeti din nan da sabon shekara, lokaci ne da jama'a duk hankalin su koma ga biki da kuma dan addu'a haka na karewar shekaru, lokacin da hankalin zai koma ga addu'a za su je coci-coci suna roƙon Ubangiji sannan kuma suna ziyartar yan uwa haka da abokan arziki. To su kuma suna son fara wannan lokacin sai su yi wa mutane barna da san kowa da je nan neman yin addu'a sannan kuma zai zama yana gida yana son ya yi biki da shagal. To shi yasa muka ja hankalin mutanen ƙasa kowa ya sa ido kuma ya dinga kula in ya ga abin da bai gane ba ko ya ga abin da yake zargi ko shakka sai ya kokari ya ga jami'an.
To akwai wani tsari ko wata hanya da al'umma za su bi domin su ba da rahoton wani abu da ba su yarda da shi ba ko wata makarƙashiya idan suka fahimta?
Lallai muna da lambobin waya da muka dan ba wa mutane kuma a cikin sanarwar da muka yi na ofishin namu mun ba da lambobi da ya kamata mutum ya buga ya sanar, sannan kuma ta yanan gizo akwai website da muke da ita ta office wadda muka bude wannan bayanan mutane tunda yawanci kowa na da waya kuma yana aiki da yanan gizo sai ya sa nan ba sai ka sa sunanka ko wani abu ka faɗi tai ga abin da ka gani ko a lokacin in baka so ma a gane ka. To mu muna iya amfani da wannan sai mu yi duk abin da ya dace. Kuma akwai lambobi na wasu jami'an tsaro shi ma wadda da an riga an sanar da mutane kamar na 'yan sanda haka ko na sojoji suke yaƙi da wannan yan Boko Haram din nan duk ana da lambobin nan wata jama'a suna da shi. Ko wannan ka samu ka kira to muna da hanyoyin mu jami'an tsaro yadda za mu bi kokari duk aiki guda ɗaya mu tuki daga tura za mu samu bayani kuma mu yi aikin da ya kamata insha Allah.
To a gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Gwamnatin China ta bude bincike kan babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo Alibaba. Matakin ya nuna kokarin da Beijing take yi na ƙara ƙarfafa iko kan kamfanonin fasahar ƙasar. Hukumar da ke saka ido kan dokokin kasuwanci ta faɗa yau Alhamis binciken zai binciki aikin kamfanin na tilastawa abokanan kasuwancinsa su zaɓi ko dai Alibaba ko wani abokin hamayyarsa maimakon a ba su damar su sayar da kayansu ta hanyoyi biyu. Jack Ma ya kafa kamfanin Alibaba 1999 wanda ya zama ɗan kasuwa mafi kuɗi a China tare da kusan dala biliyan 59. Kamfanin shi ne babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo a duniya kuma ya faɗaɗa zuwa ayyukan kuɗi da sauran fannoni. A wata sanarwa daban, masu saka ido tare da People's Bank na China sun faɗa yau Alhamis za su haɗu da jami'ai tare da Ant Group, kamfanin hada-hadar kuɗaɗe na kamfanin Alibaba, don tattauna batutuwa da suka shafi aiki a wata hanya da za ta kare halastattun harkoki da buƙatun masu amfani. Shugaba Donald Trump ya gargaɗi Iran game da kai duk wani hari kan sojojin Amurka ko jami'an diplomasiyar ta Iraki, kwanaki bayan da 'yan bindigar Iraki da ake zargin suna samun goyon bayan Iran suka kaddamar da harin rokoki a ofishin jakadancin Amurka a Baghdad mai matuƙar ƙarfi a yankin Green Zone. Gargaɗin wanda aka wallafa a shafin Twitter ranar 23 ga watan Disamba yana zuwa ne bayan da manyan jami'an tsaron Amurka suka haɗu don shirya wasu zaɓi da za su gabatarwa shugaban ƙasa domin daƙile duk wani hari kan muradin Amurka a Iraki. Kwamitin da ake kira kwamitin shugabanni, ciki har da muƙaddashin sakataren tsaro Chris Miller, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Robert O'Brien sun haɗu a fadar White House. Kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters ya rawaito yana ambaton wani jami'i da ba a bayyana sunansa ba. Tsawon makonni, jami'an Amurka suke ba da shawarar Iran ko ƙawayenta na Iraki za su iya kai hare-haren ramuwar gayya don tunawa da zagayowar rana da jirgi mara matuƙi da Amurka ya kashe babban janar ɗin Iran Qasem Soleimani da shugabannin sojojin sa kai na Iraki a wajen filin jirgin sama na Baghdad a ranar 3 ga watan Yuni.
A gaida Haruna Dauda Biyu, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a VOA Hausa ko kuma sashen Hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga Aisha Sule dauke da shirinta na lafiya uwar jiki.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullum, ni ce Aisha Tusle. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin Zindar.
Doktor, a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi, ga iska, ga kura, kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su?
Kun san yanzu da yake ga sanyi, ga kura, ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma, yawanci duka cutan da an kai samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina, haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shahi huhu ko yojin iska na huhu. Duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara. Kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan, tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su ƙara matsewa na lumfashi. In sun ka ƙara matsewa shi ne ke sa asmu sai ya tashi, yaro yana da matsala lumfashi. Banda wannan duka cututi da ya shahi huhu, ya shahi makogoro, ya shahi kamar huka, sanyi yana iya haddasa tashin kamar AMC su ma ɗan AMC kamar ciwon kashi yana iya tsananta yayi kamari kuma duk wani abin da shahi a masanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi halma abin da shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cututtukan ciwon ido wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura.